Yan kasa da hukuma
wadaike ta daula kan shi kike kin karfin adalci da siyasan nan na fakiran shi ka shake cikin kada zalunci mai za ka fada a cikin
masore. Assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin yan kasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar.
Ai zama na keke da keke da dume neman mulki a fudda bayanai na abubuwan da wannan mazaba ko gari ko jiha ko bangaren suke bukata, wanda kuma kada a yi shi yadda aka saba yi, saboda kaga ƴan siyasa suna da wata aqida, zaka ga su zo da ayyuka in zaka yi ba abu ne wanda jama'a suka cancanci suka ce shine bukatar su.
Muna da ƙarfi da ikon da zamu iya canza wannan halin da ake ciki, mu ne iyaye, mu zamu ga yawa ƴaƴanmu abin da ya kamata su yi. Wani je kai rijistar zabe, wani ka zaben mana shugaba na gari saboda wahalar da muke sha. Mu ga yawa mazajenmu wane ba kuɗi muke so ba, kwanciyar hankali da zaman lafiya. A matsayinka na mai gidanmu, zaben mana abin da yafi alkhairi.
Yau shirin na dauke da tsokaci ne akan kulla alaka tsakanin ƴan siyasa da al'ummar gari a yayin neman ƙuri'a domin kaucewa yanayin rashin cika alƙawari wanda ke haifar da tauyewar haƙoƙin jama'a bayan an kafa gwamnati a matakai daban-daban a dakace mu.
A Afirka akwai wasu ƴan yunwa da suke karɓo kuɗi da yawa, rikici duka suke jawowa kuma ta shi hana su da gaggawa.
Asare bayan shekaru 23 da komawa ta farkin demokaradiyya babu katsewa a Najeriya, yanayin alaka tsakanin ƴan ƙasa da shugabanni a ƙasar na ci gaba da samun koma baya, la'akari da korafe-korafen da ke fitowa daga jama'a game da al'amuran da suka shafi haƙoƙinsu a wuyan hukuma. A shekara ta 2023 wato baɗi kenan idan Allah ya kai mu, za a gudanar da babban zaben ƙasar karo na 7 tun daga shekarar 1999 da sojoji suka miƙa mulki a hannun farar hula. Daga wancan lokaci ne ƴan siyasar ke yi wa ƴan ƙasa alƙawarin kyautata rayuwa ta fuskar ilimi da kiwon lafiya da tsaro da hanyoyin mota da walwala da sauran batutuwa da suka shafi rayuwar ƴan ƙasa waɗanda dokokin ƙasar suka halatta musu. Amma har yanzu kwalliya ba ta kai ga biyan kuɗin sabulu ba kamar yadda ya kamata. Sai dai kungiyoyin ci gaban demokradiyya a Najeriya sun ce lokaci yayi da al'ummar ƙasar za su sake salon alakar su da ƴan siyasa, musamman masu neman rike madafin iko. Kamar Abdulrazak Alƙali shine shugaban kungiyar Ocean da ke aikin wayar da kan jama'a game da muhimmancin demokradiyya.
To abinda ya kamata a yi shine tunda yanzu an ƙara samun wayewa da kuma fahimta ta kanta demokradiyyar, akwai batutuwa da muke ta kokari mu a matsayinmu na kungiyoyi masu zaman kansu mu'assasa wanda zai ba jama'a dama a yi zama na keke da keke da dume neman mulki, su amfani da damarsu da tsarin mulki ya basu na tuntuɓa da yin organization, wato su haɗa kansu kamar a matsayin ƙungiya wadda take wakiltar constituency ko jiha ko ɓangare kamar region
ko
kwamiti na dattawa. Ya kamata su a rinka zama da wannan ƴan takarkaru a fidda bayanai na abubuwan da wannan mazaɓa ko gari ko jiha ko ɓangaren suke bukata, wanda kuma kada a yi shi yadda aka saba yi. A duba batutuwan nan a samu masu ilimi a ciki wanda su yi binkice kan menene bukatun wannan yanki namu, saboda kaga ƴan siyasa suna da wata aqida, zaka ga su zo da ayyuka inda suke samu su, especially su ƴan majalisa sukan zo da constituency project. Constituency project din za ga yanci ba abu ne wanda aka jama'a suka cancanci suka ce shine bukatar su ba, sai dai dan shi abin da ya iya samuwa kenan, kuma watakila akwai bukatar sama a ciki. Zaka ga an zo an kama constituency project zai inganta rayuwar al'umma ko ba zai inganta ba, amma zaka ga ya kafe aka sun kafe a kansa. To ya kamata wannan yanayi a samu wayewa ta cewa kada a bari a rinka yin wannan, tunda dama ta kawo ayyukan nan da kasafin kuɗi da ake na constituency project din nan tana nan har yanzu ba canja ta ba, amma jama'a su rinka yin samun hadaka da masana da dattijawa da matasa na kowace al'umma su rinka hada kansu a samu a fitar da wayannan batutuwa masu muhimmanci.
Haka fa, to amma wasu akan ce idan bera da sata ita ma daddawa na da wari, domin za a iya cewa su ma al'ummar da ake yi wa shugabanci ko jagoranci suna da nasu kuskure ko laifi la'akari da cewa sukan tinkarar mai neman ƙuri'a da wasu bukatu da suka fi ƙarfin kujerarsa ko hurumin ikonsa a ƙarshe kuma a gaza cikawa
shi kansa wansayin mai yin mulkin yakan samu karancin ilimin ya san yaya kujerarsa take me yake yayi ma zai bi zai yayi ba to kaga har aka samu a garin shi al'umman ma da yake wakilta su za su fi shi rashin sani ma to wannan yanayi ya kamata a ce an samu gyara irin wayannan masana na al'umma su iya taimaka al'umma su gane a ina layin ya tsaya me dan majalisar mu zai yayi me gwamna hatta gwamna akwai abin da zai yayi akwai abin da a hurumin gwamnatin tarayya yake sai shugaban kasa ne zai maka kaman batun tsaro to amma ba anan giza yake sakar ba su wayannan yan siyasar za su iya yin akwai mataki da za su iya hawa ko da bukata ta fita su idan jama'a sun gabatar da ita ya kasance sun mika ta hurumin da za a iya yin kuma yanci da yawa yan siyasar mu ba sa wannan sai dai kaga kudin da ya kamata a ce an kashe su wajen inganta batun ilimi ko lafiya ko wani abu dai nan al'umma sai kaga an tsuwa an buge da yin empowerment an je an samu mashina ko an samu keken dinki ko wani abu a zo a kashe shi wanda za a dauki hotuna na jama'a kullun shi yasa abubuwan namu ba ma samun biyan bukata
to Allah ya kyauta nan gaba a cikin shirin za mu ji abin da mata ya kamata su yi na tinkarar wannan zabe na 2023 la'akari da kalubalen da suke fuskanta sanadiyar makalewar haƙoƙinsu a hannun mahukunta
harkan ba ya zan kurra daga lokacin nan ne zai fara amfanin kansa yana shukura ya bido haƙƙinsa ya tattara ko ji ko ke nasa samura ya zamanto da ne mai himma bisa sabgar kyauta ta al'umma kan an haka ba kauran hamma talakawa ba wani mai rama ba sake zama a cikin
madalla masu turare rashin sauke nauyin da yan siyasa kan dauka a yayin zabe na mummunan tasiri akan mata da yara musamman ta fuskar ilimi da tsaro da kiwon lafiya da sauransu barista Amina Umar Hussein ta kungiyar lauyoyi mata zalla ta Najeriya ta yi tsokaci
to idan ka duba zaka ga a duk wannan tafiyar da ake gaba daya mata su suka fi shan wahala su suka fi shan samun asara to me ya kamata mi abin da ya kamata mi shine ya kamata saboda mu kalla abu guda uku na farko mu muka fi yawa ko shakka babu mun fi yawa saboda haka muna da ƙarfi da ikon da zamu iya canza wannan halin da ake ciki na biyu mu ne iyaye mu zamu ga yawa ƴaƴanmu abin da ya kamata su wani je kai register zabe wani ka zaben mana shugaba na gari saboda wahalar da muke sha mu muke da mazaje mu matan aure ne mu ga yawa mazajenmu wane ba kuɗi muke so ba kwanciyar hankali da zaman lafiya a matsayin ka na mai gidanmu zaben mana abin da yafi alkhairi idan zamu dage mu mata mu ga yawa makotanmu mu ga yawa ƙawayenmu wallahi zamu iya canza Najeriya ta dawo Najeriya da muke mafarkinta a baya tunda shekara 30 da suka wuce bamu san wani tsoro ba bamu san sace mutane ba bamu san garkuwa da mutane ba bamu san a saka bom ya tashi ba duk bamu san komai ba muna cikin aminci yaron ka dan shekara 3-4 zai tafi makaranta kusan kilomita 1 shi kadai ya je dawo amma yanzu ba a haka saboda haka mata mu muka fi shan wahala mu muka fi yin asara mu muka fi kwasar gashin mu a hannu kuma muna da iko muna da ƙarfin da zamu iya canza wannan halin da muke ciki mu fito mu juyin juye hali mu fadakar da ƴan uwanmu mu fita mu kada ƙuri'unmu kafin ma kada ƙuri'a mu gaya wa ƴaƴanmu da mazajenmu da makotanmu kowa ta je ta karɓo katin zabanta mu zo mu zabi shugabanni na gari ba tare da duba da kowace irin jam'iyya ba ya kamata mu farka daga wannan baccin mu mata da muke ciki mu zo mu fuskanci wannan kalubalen
Amina Umar Hussein kenan sakataren rashin jihar Kano mai barin gado ta kungiyar lauyoyi mata zalla ta Najeriya yanzu haka kuma ita ce cikamakin shirin ƴan ƙasa da hukuma na yau sai makon gobe idan Allah ya kai mu a madadin daukacin abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwari daga sashin Hausa na muryar Amurka ke cewa huta lafiya wassalamu alaikum
mulkin kai ba san kai ne ba ba ni ke kafa a ci dadi ba ba alkawarorin kariya ba inda ma su irin wannan a gaba yankin bai tsina na komai ba.